sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan wani lafiya. Mama Tafis Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi 7 ga watan Fabrairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba Yakub da kanin labaran duniya.
To Baballe, dubun dubatar mutane sun fito a fadin kasar Myanmar a yau Lahadi domin bayyana rashin amincewar su ga juyin mulkin soji a makon jiya da kuma neman sakin zababbiyar shugaba Aung San Suu Kyi. Jama'a India sun ce ana fargaban mutum 150 sun mutu bayan da tsaunin kankara a yankin Himalaya dake arewacin India ya karyo kanai fada a cikin wani dam da safiyar yau Lahadi. Shugaban addini a Iran Ayatollah Ali Khamenei ya fada a yau Lahadi cewa Amurka ta tsage duk wasu takunkumai inda har Washington tana son Tehran ta ruguza shirin ta na kera makaman nukiliya.
Kanin labarin kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa jami'an kawancen hamayya a jamhuriyar Niger sun gudanar da taron gangamin yakin neman zabe a birnin Yamai, yayin da ake shirin fafata zagaye na biyu na zaben shugaban kasar.
Zami insha Allah ranar zabe le 21 février zabi guda gare mu shine Alhaji Muhammad Usman. Ko muna son gaskiya, ko muna son kasar mu, ko muna son mu ma kanmu a yau.
Ha kuma za ku yi cewa a Najeriya kungiyar Fulani makiyaya ta miyarci Allah ta gana da sarkin musulmi Sultan Abubakar na uku.
Aka bi Allah ne mun tsoro Allah don mu fara suna Fulani. Don duk wani da bayan zo ce ya bata sunan shirin makafoni wanda shi ya zo daga adin sun ce a wannan bangare. Dole mu tsaya mu kare martabar wannan bayan Allah.
Sannan kuma za ku ji cewa shugabanni da masu fafutuka na cewa dole ne gwamnatocin jihohi da tarayya su dauki matakin kawo karshen rikici tsakanin Fulani da Yarbawa kafin abin ya gagaru kungila. Bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Mai Shanu ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Dubun dubatar mutane sun fito a fadin kasar Myanmar a yau Lahadi domin bayyana rashin amincewar su ga juyin mulki a makon jiya da kuma neman sakin zababbiyar shugaba Aung San Suu Kyi a wata zanga-zanga da ba ta ganin irin sa ba tun bayan juyin juya hali a shekarar 2007 da ya taimakawa samun sauye-sauyen demokradiya. A cikin wuni na biyu na zanga-zangar gama gari, taron jama'a a birni mafi girma a kasar na Yangon, an ga masu zanga-zanga sun saka jajayen riga da jajayen tutoci launin jam'iyyar Suu Kyi ta National League for Democracy Party NLD. Masu zanga-zanga suna ihu suna faɗi ba ma buƙatar mulkin soja, muna son mulkin farar hula. A yau Lahadi da rana, gwamnatin soja ta kawo ƙarshen rufe hanyar sadarwar yanar gizo, lamarin da ya ƙara fusatar da mutane tun bayan juyin mulkin tun ranar Litinin da ya gabata a ƙasar da ke kudu maso gabashin Asiya, wacce ta fuskanci rikicin sauyin mulki kana hankalin ƙasashen duniya ya koma akan abubuwa da suke faruwa a wurin. Dambe mutane daga sassa na birnin Yangon sun taru a cikin garin suka cika tituna kana suka nufi dandalin Sule Pagoda da ke tsakiyar birnin, inda aka gudanar da tarukan gangami a gagarumin zanga-zangar shekarar 2007 wadda mabiya addinin Buddha suka jagoranta da wasu taruka a shekarar 1988. Jama'a a India sun ce ana fargaban mutum 150 sun mutu bayan da tsaunin kankara a yankin Himalaya da ke arewacin India ya karyo kana ya fada a cikin wani dam da safiyar yau Lahadi, lamarin da ya haddasa ambaliya a kogin Daudi Ganga kana ya tilasta kwashe mutane daga ƙauyuka da ke gabar ruwan. Hukumomi sun ce an kwashe akalla gawarwaki 9 a cikin wannan hadari. Prime Minister India Narendra Modi ya kafa a shafinsa na Twitter cewa India tana tare da waɗanda lamarin ya ritsa da su, kana ƙasar na yiwa kowa addu'a da neman kariya. Sanjay Singh Rana, mazaunin ƙauyen Raini ne wanda ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters a wata hirar waya cewa lamarin ya faru ne cikin gaggawa, babu lokacin tuntuɓar wani, har ma ya ce yana jin yaushe wannan abu zai zo ƙarshe. Gwamnati ta ce za a kai ma'aikatan bada agaji lokacin bala'i ta jirgin sama zuwa wurin. Shugaban addini a Iran Ayatollah Ali Khamenei ya faɗa a yau Lahadi cewa Amurka ta dage duk wasu takunkumai inda har Washington tana so ta hiranta ruguza shirinta na makaman nukiliya. Iran ta cike sharuɗin ta karkashin yarjejeniyar nukiliyar ta shekarar 2015 amma Amurka da ƙawayenta ba su cika nasu ba. Da haka idan suna son Iran ta sake biye wa yarjejeniyar, Amurka ta fara dage takunkuman, a cewar wani sako da Khamenei ya kafe a shafinsa na Twitter. Ya rubuta cewa idan muka tabbatar da an dage dukkan takunkuman, to mu kuma za mu sake yin biyayya ga yarjejeniyar. Shugaban Amurka Joe Biden da ya karbi ragamar shugabanci a watan da ya gabata ya ce idan Iran ta koma ga biyayya da yarjejeniyar nukiliya shekarar 2015, ita ma Amurka za ta biyo sahu. Kana ta dogara akan wannan mataki wurin faɗaɗa yarjejeniyar da ka iya takaitawa Iran shirin kera makamai da kuma ayyukanta a yankin. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga yarjejeniyar nukiliyar tsakanin Iran da manyan kasashen duniya guda shida a shekarar 2018, kana ya kakaba takunkumai akan Tehran.
An jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A ci gaba da yunkurin tada magoya bayansu daga barci game da muhimmancin zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa da za a yi a jamhuriyar Nijar ranar 21 ga watan nan na Fabrairu. Jami'an kawancen hamayya sun gudanar da taron gangami jiya a birnin Yamai, inda suka yi kira ga ɗaukacin 'yan ƙasa su kaɗa wa ɗan takarar canji, wato tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman, wanda zai fafata da Bazoum Muhammad na jam'iyya mai mulki. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sule Muhammad Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Harabar ofishin jam'iyyar MPN kishin ƙasa kenan lokacin da shugabannin jam'iyyun kawancin Kafin Ventan suka jagoranci wani babban gangamin tallata ɗan takarar RDR canji ta 'yan hamayya, wato tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman. Tare da shi a wannan taro da ya haɗa ɗimbin magoya baya tsohon Firayim Minista Ahmad Amadu da takwaransa Ahmadu Bubakar Sise, sai tsohon shugaban gwamnatin mulkin soja Janar Salu Jibo da wasu fitattun 'yan siyasa irin su Ahmadu Jibo Max da dai sauransu. Ga kaɗan daga cikin jawaban da aka yi a yayin wannan gangami daga bakin kaka Amadu na From Patriotic.
Ga ɗan takara namu ya hito Alhaji Muhammad Usman, wato gungun ƙawaice na 2021 yake. To tunda wannan ɗan takara namu Alhaji Muhammad Usman ya zo a zagaye na biyu, jama'an Nijar, mazanmu da matanmu da ƙwanmu da kwarkwatanmu, gaba ɗaya mu hito, gaba ɗaya mu ba da goyon ba 21 ga fata na biyu wannan da muke ciki na Turawa, mu ga cewa mun nasa ƙuri'a kamar ruwan Allah ta goyon bayan ɗan takararmu Alhaji Muhammad Usman. Gaba ɗayan Nijar, mazanmu da matanmu da yaranmu, mu zuba ƙuri'anmu, mu sa mu ido mu hoye.
Shugaban jam'iyyar MPN kishin ƙasa, wato tsohon ministan harkokin waje Ibrahim Yakuba mai masaukin baki, a nasa jawabin ya buƙaci waɗanda suka halarci wannan gangami su isar da sako ta yadda za a sami fitowar ɗimbin jama'a a runhunan zaɓe a ranar 21 ga watan da muke ciki. Domin a cewarsa,
kan wanda ya yi tsammani an kare kokowa ba, amma fara kokowa ba, kowa ya tashi ya je ya gayyi birni da ƙauye, kowa ya gaya ma ɗan uwan shi, kowa ya gaya ma aminin shi, kowa ya gaya ma makwabcin shi, can za su zami insha Allah ranar zaɓe Le 21 février zaɓi guda gare mu shi ne Alhaji Muhammad Usman. Ko muna son gaskiya, ko muna son ƙasarmu, ko muna so mu makanmu adalci.
Wannan shi ne karan farko da jagororin 'yan adawa ke irin wannan fitowa ta ƙasaita tun bayan da aka ƙaddamar da yakin zaɓe a hukunce a farkon mako. Kuma a cewarsu, daga yanzu ayarin jam'iyyun ƙawancen Kafin Ventan zai shiga zagayen tayar da magoya baya daga bacci, a yayin da ɗan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki tsohon ministan cikin gida Bazoum Muhammad da muƙarrabansa suka fara tattaunawa da shugabannin jam'iyyun da suka yi na'am da shi don duba ta inda za su ɓullo wa fafatawar da ke shirin haɗa shi da Muhammad Usman na RDR canji. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
A jin yin juma'a Amurka ta ce tana niyyar janye batun ayyana kungiyar Houthi ta kasar Yemen a matsayin yar ta'adda a wani martani ga matsalolin kayayyakin taimako da kasar take bukata lamarin da ke rusar da shawarar da gwamnatin Trump ta dauka a ƙarshen mulkin ta da ta sha sukan labiri rusarwar da wani jami'in ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya tabbatar da ita na zuwa ne wuni guda bayan da shugaba Joe Biden ya dakatar da taimakon Amurka ga rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Saudi Arabia a yakin Yemen lamarin da ake yi wa kallo tamkar yaki ne tsakanin Saudi Arabia da Iran a kaikaice mun dauki matakan namu ne saboda matsalolin kayayyakin taimako akan ayyanawa da tsohuwar gwamnati ta yi wanda tuni majalisar dinkin duniya da kungiyoyin jin kai suka ce za su gaggauta magance matsalar taimakon jin kai mafi muni a duniya a cewar jami'in majalisar dinkin duniya ta kwatanta Yemen da matsalolin bukatar kayan taimakon jin kai mafi muni a duniya inda kashi 80 cikin 100 na mutanen kasar ke fama da bukata Tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo shine ya saka Houthi a cikin jerin kungiyoyin ta'adda a ranar 19 ga watan Janairu wuni guda kafin barin office. A ƙarshe bayan sama da shekara jami'an siyasar ƙasar Libya sun amince da kafa gwamnatin wucin gadi wacce za ta dauki ragamar shirya zabe na gaba gari nan da zuwa ƙarshen shekarar nan. Yayin wani taro manema labarai da aka yi a birnin New York a ranar Juma'a, shugaban Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce yana da matukar muhimmanci a haɗa kan ƙasar Libya. Ya kuma nuna buƙatar a tunkari hanyar samar da zaman lafiya inda ya ce gudanar da zaɓen na daga cikin waɗannan hanyoyi. A dai ƙarshen wani taro da aka kwashe mako guda ana yi a Geneva wanda ya shafi batun tattaunawar siyasa a ƙasar Libya an zaɓi sabbin shugabannin gudanarwa bayan zaɓuka da aka yi a matakai biyu. Mukaddashiyar wakilin Majalisar Dinkin Duniya a kan Libya Stephanie Williams ta yi fatan gajin an samu maslaha mai ɗorewa wacce za ta zamanto ta samu tushe ne daga 'yan ƙasar ta Libya. Libya ta fada cikin rikicin siyasa ne tun bayan da aka kawar da gwamnatin marigayi Muammar Gaddafi a shekarar 2011.
To a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayewar rahotanninmu. Kungiyar Fulani makiyaya ta Meta Allah ta ce kimanin kashi 15 zuwa 20 cikin 100 na Fulani makiyaya a Najeriya na ficewa daga kasar zuwa tudun mun tsira. Makiyayan na daukar matakin ne don samun inda za su zauna da dabbobinsu kana su tsira da rayukansu. Ga rahoton da wakilinmu Abuja Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana.
Sakataren kungiyar Baban Engel Zarma ya ce kimanin makiyaya 10,000 ne suka rasa ransu a fitintinu a Najeriya, hakanan fiye da shanu 3,000,000 aka sace musu. Kungiyar ta buƙaci gwamnati ta kawo Fulani makiyaya ɗauki wajen samar musu kuɗin tallafi wajen kiwo, makaranta don 'ya'yansu su samu ilimin addini da na zamani da kuma kare su daga barayin shanu da mutane.
Me yasa aka fi yawan samun 'ya'yansu aika-aika da suke faruwa a ƙasa? Mutum ne ya tafi bacci attajiri da safe ya waye gari matalauci, an kore shanunsa, yana ganin bayan wanda suka kore shanunsa babu wanda zai kawo ɗoki, yana ji yana gani ƙarfi da ya ji an karɓi dukiyarsa, ita kaɗai rayuwarsa take kai. Yanayin rayuwarsa bai bashi ya zauna guri ɗaya ba, balle ya samu ilimi na zamani ko ilimi na addini. Saniyan nan kuma ita kaɗai sani bai san wani sana'a ba, ta mai da matashinsa ya zama tukun ba shi da ilimi na addini, ba shi da ilimi na boko, ga kuma kasancewan ƙwaya a ƙasa da makamai da suka yaɗu. Ɗan ƙaramin dama da ya samu kaga sai runguma don ya rayu. Kuma yawanci idan aka kama su, idan kana jin bayanansu nawa aka karɓa a gurin mutumin da aka ɗauke su, za su ce maka miliyan 5 ko miliyan 10, amma kuma aka ce nawa aka baka sai ka ji suna maganar 10,000 ko 20,000 ko 50,000. To wannan ya nuna cewa kenan akwai wanda suke amfani da rashin wayewarsu suke zurma su cikin wannan al'amari.
Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar ya ce san ba daidai bane yanda ake Fulani ko makiyayansu kudin goro da nuna dunmiya gune da za a iya cafke kowannensu a aika lahira.
Yanzu Fulanin da babu su safa ba sun zauka ba da an gansu a cikin motoci sai a tsaida su kai ba Fulani ne fito sai a kashe ka. Baka da bindiga, baka da wani makami, ba komai, don dai kana Fulani. Me yasa ai yan wangu da za ka kashe mutane a gari kaza? To baka daukar laifin wani ka samu wani, ko Allah subhanahu wataala ce haka nan? To ba a kane irin wani abu, domin ba mu zama muna tattauna da juna, ba mu magana da juna, mu din shugabannin wannan kungiya. Don ni da gana ne zan da ku a nan, ai mun tattauna ba san shekaru na ba, kuma duk aiki bai tafiya a samu nasara sai da shugabanci na kware. Mu dukkan munan shugabanni muke, dole sai fa mun zauna mun sadaƙar da kanmu da rayuwarmu da komai akan mu taimaka ma al'ummarmu. Domin ran da fuskar duniya suka juye muku ko suka juye mana, to wannan babu dama ba.
Sultan ya ce lamarin ya kai matsayin sai kowa ya shigo dan a gyara yanda aka bata sunan Fulani da hakan ka iya shafar mutuncin kakanni ta fuskar tarbiyya da addini.
Da ka duk amsa mun tsoro Allah ko mu fara sunan Fulani. Domin dukkan mun da yamu zo ce ya bata sunan shugaban makafodiyo wanda shi ya zo da addini sun ci a wannan bangare. Dole mu tsaya mu kare martabar wannan bawan Allah wali Allah da kuma wannan Fulani stop da ke gaba daya.
Sultan ya buƙaci Fulani su kawar da miyagun iri a tsakaninsu da samun dabarun zamani na yin kiwo. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasura da Malika, to har yanzu dai muna Najeriya, a yayin da ake ci gaba da nuna wa juna yatsa tsakanin Fulani 'yan arewacin ƙasar da Yarabawa na yammacin ƙasar. Shugabanni da masu fafutuka na cewa dole ne gwamnatocin jihohi da tarayya su ɗauki matakin kawo ƙarshen wannan rikici kafin ya gagari kungila. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yanzu dai a yanda ake ci gaba da takaddama game da makoma Fulani, musamman ma dai a yankin kudu maso yammacin Najeriya da kudu maso gabashin Najeriya, shugabannin Fulani da sauran al'umma na ci gaba da bada shawarwari akan matakan da ya kamata a dauka na kawo ƙarshen rikici tsakanin Fulani da manoma da kuma mazauna yankin kudu maso yammacin Najeriya, wanda ke ci gaba da nuna adawansu tare ma da yin kiraye-kiraye ga Fulani da su fice daga yankin nasu. Alhaji Salisu Garba Ba Shankai shine shugaban al'ummar Fulani na garin Shagamu kuma mataimakin shugaban kungiyar Fulani na yammacin Najeriya.
Saboda Yarba don suka wani kai ma Fulani hari, suna kai ma Fulani hari, don a tabbatar maka to daga na abin kowa zai kama kan kowa da wabi kan kowa ma don arewa kawai ba za a ce kowa ba Fulani ne kawai za su ga kashe kashe ne. Ka kuma yin zafi haka nan, ka ga kuma arewa su ma za su dauka. Don haka ne kawai Allah kama da wasu mutane suna so su haddasa wani rikici tsakanin Hausawa da Fulani, wanda suna so su kawo haɗa wata gaba ko kuma ana so a ba da arewa ne ma kawai na takaice. Saboda mai arewa ba gina za ka je gida ɗaya biyu baka samu gina ba fitata ne gaba, an zama daya an zama uwa sau ba daya shi daga lokacin da abun ya tashi a kudu nan maza ka yi kokari a kashe wutan, saboda in ba kashe wutan ba za ta shafi kowa ne.
Game da kiraye-kirayen da al'ummar yankin yammacin Najeriya ke yi kuwa na cewa Fulani su fita daga yankin nasu su koma arewacin Najeriya, na tambayi Comrade Musa Jika na kungiyar Amnesty Support Group ko wannan kiraye-kiraye na bisa ka'ida kuwa.
To idan har wani mutum zai bushi iska ko kuma a matsayin na gabna wanda yake constitution nan shine dai madogaran duk wani mutumin da yake zaune a Najeriya. So babu inda aka ce wani mutum ba zai yi walwala a wata jiha ko a wani yanki. Ita su Fulanin suke yawan tafiya kudancin ƙasar nan, saboda rashin adawa da gwamnatocinmu na arewa suka yi dangane da abin da ya kamata su yi ba. Su Fulanin mun me saboda su makiyaya ne. Fulani suna da wuya su zauna a wuri daya, amma idan suka samu abubuwan da suke so wanda ya shafi inda za su ciyar da dabbobinsu, inda za su shayar da su, inda za su samu ilimin ƴaƴansu, duk dai wani abu wanda ka sani na jin daɗin rayuwa wanda mutanen birni ke samu, idan su ma za su samu to ina tabbatar maka wannan yawace-yawacen zai ragu a gurinsu.
Shi ma dai a bangarensa mataimakin shugaban kungiyar Majalisar Musulmai ta ƙasa Sheikh Abdulrashid Hadiyatullahi a hira da manema labarai a garin Oshogo ta jihar Osun ya ba da shawara ga gwamnonin jihohin kudu maso yammacin Najeriya cewa su yunkura wajen kafa sansanoni na rugage da za su taimaka wajen rage yawace-yawacen da Fulani ke yi maimakon ɗaukan mataki na koran Fulanin daga yankunansu.
A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoton. Kada manta wannan shirin da zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumansu. To yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Madina Mai Shanu ce cikin shirin matasa a duniyar gizo. shirin da ke tattauna duk wani abu da ya shafi shafukan yanar gizo. Kamar yadda muka sani, cutar coronavirus wacce ta addabi duniya gaba daya tana yaduwa kamar wutar daji kama daga nahiyar Turai har zuwa kasashen mu na Afrika. A yau zamu mayar da hankali ne kan labarin bogi da suka shafi wannan cutar. Ganin cewa yanzu hankalin duk duniya a tashi yake, mutane za su yi amfani da wannan damar domin yada labarin bogi kan yadda mutum zai iya kaucewa kamuwa daga cutar. Wasu zama kawai za su yi su kirkiri karyayyaki kamar a yi wanka da gishiri ko a sha ƙasa da dai sauransu. A yau na gayyato mana masani kan harkokin sadarwar zamani Malam Mubarak Umar Abubakar don ya yi mana ƙarin haske kan irin shafukan da ya kamata a dinga bi domin samun labarin gaskiya da suka danganci cutar coronavirus da kuma yadda za a iya kiyaye fadawa a tarkon masu yaɗa labarin ƙarya.
Hakika akwai hanyoyi da dama wanda al'umma za su yi amfani da su wajen gane sahihin labari ko kuma labari wanda yake na bogi, musamman a daidai wannan lokaci da cutar coronavirus ta addabi duniya kusan al'amuran da yau da kullum duk suka tsaya. To ala ayyi halin kamar dai masu bibiyar shafukan sada zumunta ya kamata mutane su kula sosai, ba kawai duk wanda ya dauko labari ya saka kawai su yadda ko su copy su je su rika yadawa a WhatsApp ko Facebook da sauransu. Ina da kyau duk labarin da mutum ya gani ya tabbatar ya tsaya ya yi bincike akan shi wannan wanda ya saka wannan labarin. Misali yanzu idan aka ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi magana akan abu, sai mutum ya danna kan shi wato ainihin sunan da aka rubuta akan wannan hadisin sai tabbatar shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne yayi ko a wani ne ya saka suna irin na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Na kace gwamnatin Lagos ne haka, na kace gwamnatin Kano ne haka, to ballantana ma akwai abubuwa da aka sauƙaƙa da mutane za su gane. Misali yanzu a Najeriya akwai ita cibiyar takile irin waɗannan annoba ta taso, wato National Center for Disease Control kenan, suna da shafukan su duka a dandalin sada zumunta. Za ki samu duk inda sunansu yake akwai ɗan wani bulu, ɗan wani ɗan dugon bulu a gaban sunansu, wanda shi ne ke tabbatar da cewa wannan shafin an tantance shi shi ne shafin su na gaskiya. Haka shi ma shafin ministan lafiya na ƙasa baki ɗaya, shi ma an tabbatar da an sa masa wannan blue tick din a shafin Twitter haka misali, wanda yake tabbatar da yake ƙara tabbatar da cewa lallai wannan shafin da yake Twitter ko yake Facebook mallakin minista ne. Baya ga wannan akwai official statement da ita gwamnati take fitarwa, wanda in ta fitar a Najeriya dai a yanzu kusan shafuka guda 4-5 su suka fi ba da bayani akan yadda abubuwa suke tafiya. Na farko akwai Nigeria Center for Disease Control, kamar yadda na faɗa kenan, baya su ne NCDC, then akwai ita Ministry of Health, ma'aikatar lafiya kenan ta Nigeria, ita ma tana ba da bayani akai-akai. Sannan akwai Federal Ministry of Information and Culture, ita ma tana ba da bayani akai-akai. Duk wanda suka ga ya da wani abu game da wannan cutar su duba su tabbatar da ingancinsa. Akwai wanda suka fara yadawa cewa an samu ɓallar cutar a nan Afo da ke Abuja, har aka ɗauki shi logo ita Nigerian Center for Disease Control aka rubuta aka ɗanye ɗan sadabar don a nuna cewa kamar abin da official ne, ma'ana da gwamnati ta yada bayan ba ruwan gwamnati, wasu ne kawai suka je suka kirkira suke ta yadawa. So kin ga kenan a nan akwai buƙatar su al'ummar Najeriya da ma duniya baki ɗaya su taimakawa gwamnati wajen dakile wannan cuta ta hanyar daina yada labarai wanda suke na bogi ba dan komai ba shine kada ya zama ana yaki da cuta kuma a hannu guda ana kara tayewa da mutane hankali. So wannan ina ga shine abin da ya kamata mutane su duba.
To masu sauraro, da fatan an amfana da bayaninsa, kuma da fatan za mu kiyaye. Kamar yadda jami'an lafiya suka dinga yadawa cikin kwanakin nan, yana da kyau a rike wanke hannaye a kuma dinga amfani da sinadarin kashe datti wato hand sanitizer. A ƙarshe kuma wani wuri da za a iya samun sahihan labarai shine handul din hukumar lafiya ta duniya wato WHO, kuma suna wallafa sahihan bayanai kan wannan cutar. To Allah ya bamu lafiya. Sunana Madina Dahiru Mishani daga nan birnin Washington DC a cikin shirin matasa a duniyar gizo.
To a gaida Madina Mishani, yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakon mu na farko ya fito daga Sani mai langelange ya wuri Dali Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa, suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna jajantawa daukacin ma'aikatan gidan rediyon VOA da miliyoyin masu sauraron su a game da rasuwar mai aiko musu da rahoto daga jihar Adamawa da Taraba wato Ibrahim Abdulaziz. Muna addu'ar Allah ya gafarta masa dukkan kurakuransa, Allah ya albarkaci abin da ya bari, Allah kuma ya bada hakurin rashin sa. Sai kuma sako daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yoban Najeriya, yace a yau zan yi tokaci ne akan masu rike da makamai waɗanda ke nuna kabilanci da bangaranci wajen gudanar da aikin su, musamman ma a fannin kiwon lafiya da kuma ilimi. Ba a duba cancanta sai dai kabila ko bangare, irin wannan muguwar ɗabi'a ke hana mu ci gaba. Sai kuma sakon Muhammad Chindo Ungwakarofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, yace salam biyoyi Hausa, dan Allah ku bani dama in kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya da mu dage da yin addu'o'in neman zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya, ganin yadda matsalar rashin tsaro yake nema ya addabe mu. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya ba mu zaman lafiya, amin summa amin. Sai kuma sakon Abubakar Fataskuma Anguwa Adikime daga jihar Yobe, yace salam biyoyi Hausa, muna kira ga mahukunta da masu ruwa da tsaki a yankin Agades da su kula da bakin haure da ke gararan ba a cikin garin saboda rashin nasawa a bakin Salati. La'akari da yadda mazauna a yankin Agades din ke ta kiraye-kirayen cewar mahukunta da masu ruwa da tsaki su taimaka musu. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah Ubangiji ya bamu dawwammamin zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau da Baffa Haruna Bajoga, suka ce muna jinjina ga kalaman shugaba Joe Biden na Amurka cewa ƙasar shi ta cire hannunta wajen goyon bayan yakin da Saudi ke yi a Yemen. A ƙarshe muke fatan Allah ya wanzar da zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu maƙotan juna. To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamari da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana, za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Yusuf Sahilu da ya bada umarni, da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, nake muku sallama daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.